Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauraro abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 23 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanin labarai.
An jinkirta sakin mutanen farko da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a Gaza har zuwa akalla gobe Juma'a. Kwadar shugaban Amurka ta White House ta yi watsi da yunkurin da Beijing ke yi na mai da kanta a matsayin babbar mafakar samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya fiye da Amurka. Wata mota a guje ta rufta cikin gadar Rainbow da ke kusa da Niagara Falls, inda ta kashe mutane biyu tare da rufe dukkan gadoji hudu da ke kan iyakar Amurka da Canada.
Kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnan jihar Adamawa da ke arewacin Najeriya ya shiga tsakani domin sasanta mummunan rikici da ya barke tsakanin sojoji da 'yan sanda a jihar, wanda ya sanadin rasa rayukan jami'ai biyu.
Abin da ya faru kan hanya a wurin checkpoint da ya kai ga rashin fahimta tsakanin su, mun zauna tare mun tattauna mun fahimci juna, kuma duka biyu sun sa kwamiti da za su saki bincika abin da ya faru tsakanin su.
Za a ji cewa masana zamantakewa dan adam a Najeriya na tsokaci ga rashin sanya dokoki da majalisar dokokin kasar ta yi tun daga shekarar 2004 zuwa 2023 a cikin kundin tsarin mulki.
Hakika wannan tsakaci ne ga ayyukan gwamnati wanda kuma ya shafi majalisa da kuma wato hukumar zartarwa, musamman ofis din babban mai shari'ar gwamnati wato Attorney General na kasa gaba daya.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali da Aliyar Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. An jinkirta sakin mutanen farko da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a Gaza har zuwa akalla gobe Juma'a, kamar yadda mai bada shawara kan harkokin tsaron Isra'ila ya bayyana a cikin wata sanarwa da yammacin jiya Laraba. Tachi Hanebi ya ce za a fara sakin fursunonin ne bisa yarjejeniyar farko tsakanin bangarorin, kuma ba kafin ranar Juma'a ba. Ya kara da cewa ana ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar. Hanebi bai bayar da wani dalili na jinkirin ba, kuma ba a san lokacin da Isra'ila za ta fara dakatar da kai hare-hare na kwanaki hudu a Gaza ba, wanda sashe ne na yarjejeniyar da bangarorin da ke fada da juna suka sanar a baya. An tsara shirin tsagaita bude wutar zai soma aiki da karfe 10 na safe a gugun kasar a yau Alhamis. Qatar, wacce ta taimaka wajen cimma yarjejeniyar tare da Amurka da Masar a baya, ta ce Hamas za ta saki mata da yara 50 a mataki-mataki nan da kwanaki masu zuwa, yayin da ake sa ran Isra'ila za ta sako fursunonin Falasɗinawa 150. Fadar shugaban kasar Amurka ta White House ta yi watsi da saka baki na diplomasiya da China ta yi a baya-bayan nan kan rikicin Isra'ila da Hamas, wani bangare na yunkurin da Beijing ke yi na mai da kanta a matsayin babbar mai fafutukar samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya fiye da Amurka. Muna jin daɗin dangantakarmu, muna jin daɗin shugabancin Amurka a yankin, muna jin daɗin cewa muna da ikon yin aiki ta hanyar abokan hulɗa a yankin don cimma kyakkyawan sakamako mai amfani a gare mu baki ɗaya, in ji kakakin majalisar tsaron ƙasa John Kirby a wata hira da muryar Amurka a jiya Laraba. Babban jami'in diplomasiyyar kasar Sin Wang Yi ya ƙara ƙaimi wajen ƙoƙarin samar da zaman lafiya a zirin Gaza, inda ya gana da jami'an ƙasashen Larabawa da na Musulmai a ranar Litinin, tare da yin kira da tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa da ƙara kai agaji a Gaza. Taron na Beijing shi ne kashin farko na rangadin da tawagar ministocin ƙasashen Saudiya da Jordan da Masar da Qatar da Turkiya da Indonesia da kuma Najeriya suka kai a manyan biranen ƙasashe membobin dindindin na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Fitar da 'ya'yan itace babban muhimmin al'amari ne ga zaben shugaban ƙasar Taiwan na watan Janairu, bayan da Beijing ta haramta abarba da ta fito daga Taiwan a shekara ta 2021. Tun daga wannan lokacin, ƙasar China take takaita shigar da 'ya'yan itatuwan Taiwan daga ƙasashen waje, yayin da tashe-tashen hankula suke ƙara ta'azzara a mashigin. a wani mataki na samun ƙuri'un manoma da za su taimakawa jam'iyyar KMT. Ana kallon jam'iyyar ta KMT a matsayin mai goyon bayan Beijing, don haka ta fi jam'iyyar Democratic Progressive Party mai mulki damar sauya haramcin, duk da cewa ita kanta jam'iyyar ta DPP din tana da ƙarfi a yankunan manoma. To amma ko da jam'iyyar ta KMT ta sami nasara a zaben, ba shi ne tabbacin cewa ƙasar China za ta buɗe kasuwanninta ba. Haka kuma babu tabbas idan ma aka ɗage haramcin, 'yan ƙasar China masu sayan kayayyakin za su sayi kayayyakin, a cewar wani manomi H. Tung Hing.
To madalla, an jima kaɗan murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Fintiri ya ce sun shiga tsakani bayan da wani rikici ya ɓarke tsakanin wasu jami'an soji da 'yan sanda a shatfatar rundunar 'yan sandan jihar, inda har ta kai ga musayar wuta wanda ya sanadin mutuwar jami'i ɗaya na soja da na ɗan sanda ɗaya. Daga Adamawa ga rahoton da wakilin Mulado Salisu Garba ya aiko mana.
Rikicin dai ya faru ne tsakanin sojoji da 'yan sandan da suka fita aikin haraka, inda suke aiki a shingen da suka kafa domin binciken masu laifi, wato checkpoint. Daga bisani kuwa rikici ya kaure tsakanin su, lamarin da ya kai ga harbe-harbe tsakanin sojoji da 'yan sandan da suke bakin aikin. Jim kaɗan bayan ga lamarin ya yi tsami, sai kuwa aka samu hari mai ƙarfi, inda ake zargin cewar rundunar sojojin ne suka kawo wa headquarters 'yan sandan jihar Adamawan hari, lamarin da ya janyo ba ta kashi tsakanin sojoji da 'yan sandan. Har aka samu rasa rai biyu, a bangaren sojoji aka yi asarar mutum guda, a bangaren 'yan sandan ma aka yi asarar mutum guda da kuma jikkata wasu da dama. Alamarin da mazauna anguwar headquarters 'yan sandan jihar Adamawan suka bayyana a matsayin abin da ya firgita su, inda suka fara ambatan sunan su kamar haka.
Sunana Shamsuddin Bello, mun kwana cikin tashin hankali da misalin karfe 11 da mintuna 10 na kwanci cikin gida na ji harbin bindiga, kuma irin harbin bindigan da ban taba jin sa ba, tana ƙara sosai. Ni tunda na bude ido na misalin karfe 11:20 da ban sace koma bacci ba, ban rintsa ba har da asuba.
Sunana Musa Ahmad. Gajiya daga misalin irin 11:30 zuwa har kusan 12, wallahi mun gagara bacci saboda wani karan bindiga da ban taba jin irin shi ba. Shine tun zamanin Boko Haram rabuwan mu da mu ji irin wannan karan bindigan, saboda mu mazauna gefen mubin nan ne. To dama a baya can mun san irin wannan kararrakin, to da muka ji wannan karan mun tashi cikin fargaba kawai.
Honorable Abbas Usman, a gaskiya jiyan nan mun kwana ɗarɗar saboda irin harbe-harben nan da muka yi ta ji, abun ya ba mutane tsoro sosai matuka. Don jiyan nan misalin 11:30 zuwa 12 haka nan ba wanda ya bacci gaskiya.
Bayan faruwar al'amarin ne, gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri ya kira taron gaggawa da jami'an tsaron jihar Adamawa a bangarorin duka biyu suka ko shiga taron. Fitowar su ke da wuya. Gwamnan ya yi taron manema labarai, inda ne masa tambaya kan cewar ko menene ma ya haddasa wannan fitinar da ya janyo asarar rai akalla biyu da kuma jikkata wasu da dama tsakanin rundunar sojojin jihar Adamawa da kuma rundunar 'yan sandan jihar.
Bisa abin da ya faru kan hanya a wurin checkpoint da ya kai ga rashin fahimta tsakanin su, mun zauna tare mun tattauna mun fahimci juna, kuma duka biyu sun sa kwamiti da za su saki bincika abin da ya faru tsakanin su bisa fahimta da yarda. Tsaro kuma da aiki ma kasa shi muka sa a gaba, shi suka sa a gaba, kuma za su ci gaba da aiki tare.
Gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umar Fintiri na sake masa tambaya ko a wannan tattaunawar tasu da suka yi ko an samu kididdigar waɗanda suka yi asarar rayukansu sakamakon wannan harin.
Mun rasa soja ɗaya da kuma ɗan sanda ɗaya, Allah ya ji kansu. Kuma akwai wanda suka dan samu rauni, suna asibiti kuma ana kan bincike kamar da na faɗa. Kuma in aka gama wannan binciken za mu sake kiran 'yan jarida mu gaya musu, amma dai mun yarda abin da ya faru ya riga ya faru, kuma insha Allah ba zai sake faru ba.
A yanzu haka dai hankula sun kwanta a jihar Adamawa, an ci gaba da gudanar da al'amura na yau da kullum, kuma jami'an tsaron sun koma bakin aiki ka'in da na'in da kuma haɗin gwiwa tsakanin su da juna domin ganin an shawo kan dukkanin wata matsalar tsaro da ke yi wa jihar barazana. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Lado Salisu Garba da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga murtala ya da labaran duniya kashi na biyu.
Wata mota da ke a guje ta rufta cikin gadar Rainbow da ke kusa da Niagara Falls a jiya Laraba. inda ta kashe mutane biyu tare da rufe dukkan gadoji hudu da ke kan iyakar Amurka da Canada a yammacin New York, tare da sanya kasashen biyu a cikin shirin kota kwana. Sa'o'i kaɗan bayan haka, yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike, gwamnan New York Kathy Hochul ta ce babu wata alamar harin ta'addanci. Fadar White House ta ce an sanar da shugaba Joe Biden kan lamarin, yayin da Prime Minister Canada Justin Trudeau ya shaidawa majalisar dokoki cewa ba shakka wannan lamari ne mai matukar muni a Niagara Falls. Fashewar ta faru ne a bangaren Amurka na gadar ta Rainbow, wadda ta haɗa kasashen biyu a kan kogin Niagara. Jami'an tsaro sun ce an sami wasu mutane biyu sun mutu a cikin motar, kana kuma wani jami'in hukumar hana fasa kwabri da wani na hukumar shige da ficiyar Amurka duk sun sami raunuka. A mafi yawan yankunan ƙasar Amurka, watannin Nuwamba da Disamba ne mafi fitan lokuta ga masoya naman talotalo. Ƙungiyar makiyayan kaji da samar da ƙwai ta Amurka ta ce ana cin talotalo miliyan 46 a ranar bikin cika ciki na Turawa, yayin da ake yankawa tare da cinye wasu talotalon miliyan 22 a bikin Kirsimeti. Amma a kudancin jihar Louisiana, wadda ta yi suna kan ƙarancin al'adu da gidajen abinci na zamani, talotalo na da abokan takara ga jama'ar da ke ciki da wajen birane, ciki har da New Orleans da Baton Rouge da Lafayette. Agwagi ne suka fi jan hankalin jama'a. Baya ga nau'ukan tsuntsaye uku, ana ƙara sinadaran ɗanɗano. Wasu masu sayar da naman suna tambayar masu sayayya da su zaɓi sinadarin haɗi guda daga cikin miya ko kuma kwaguwa da gurasar masara daga cikin waɗanda suka fi shahara. Daga ƙarshe kuma, shekaru goma kenan da masu zanga-zangar goyon bayan Turai suka taru a dandalin ƴancin kai na Kyiv, al'amuran da suka kai ga hamɓarar da shugaban Kremlin Viktor Yanukovych da mamayar ƙarfi da Rasha ta yi wa Crimea. Yanzu da aka ci gaba da gwabza ƙazamin faɗa tsakanin ƙasar da Rasha, ana shirin yanke hukunci akan makomar Ukraine a ƙungiyar tarayyar Turai a taron ƙolin da za a yi a Brussels a ƙarshen watan Nuwamban shekara ta 2013. Shugaban ƙasar Ukraine na lokacin Viktor Yanukovych ya janye daga rataba hannu kan wata yarjejeniya da ƙungiyar tarayyar Turai sakamakon matsin lamba daga Rasha.
A gaida Murtala Faruku sanyina da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Majalisar Dattawan Najeriya ta umarci kwamitinta da ke kula da harkokin shari'a da 'yancin ɗan adam da na dokoki da yi magana da ofishin ministan shari'a na ƙasar domin gudanar da bitar dokokin ƙasar tun daga shekarar 2004 zuwa 2023, waɗanda aka riga aka rattaba wa hannu domin a sa su a kundi guda. To sai dai wani ƙwararre a fannin zamantakewar ɗan adam ya ce majalisar ta yi sakaci wajen dubawa da tattara dokokin tun da farko, shi yasa aka shiga wannan hali. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗa mana.
Majalisar ta ba da wannan umarni ne sakamakon wani ƙudurin gaggawa da sanata mai wakiltar jihar Borno ta tsakiya, Kaka Shehu Lawan, ya kawo a gabanta. Kaka ya ce kimanin shekaru 19 kenan da yin dokoki da suka shafi ƙasa waɗanda aka rattaba wa hannu, amma kuma ba a haɗa su a wuri guda a kundi ɗaya ba, sai aka bar su a warwatse. Kaka ya ce hakan ya haifar da ruɗani a ƙasa, har ake amfani da dokokin daban-daban masu karo da juna.
Majalisun da suka shuɗe sun yi dokoki da yawa a ƙasar nan, amma ba a samu daman aka tattara su aka sa su wa kundin mulki na ƙasa wanda ake kiran shi Laws of the Federation of Nigeria 2004. In ka fita daga nan bakin National Assembly, aka ga mutane sun dokoki kala-kala suna bin mutane a guje su saya, wani ma ba daidai bane. To shi yasa muka gan akan haƙƙi ne a wuyan mu domin mu sa shi minista na shari'a na ƙasa, wato Attorney General na ƙasa, ya tattara wayannan dokokin da aka sanya wa hannu suka zama doka tun daga lokacin da ya kama a shekara 2004 zuwa yau, domin a kawo su zuwa takarda ɗaya ya zama Laws of the Federation of Nigeria, ba sai an same su aka cancane akan hanya na sayarwa ba.
shi kuwa masanin harkokin shari'a da dokokin ƙasa barista mai nasara Umar ya yaba da wannan kuduri.
Na daya ina godiya ga wannan jajirtaccen dan majalisa din, kuma wannan ya nuna mana kenan akwai ƴan kishin ƙasa da dama waɗanda suka san menene aikin majalisa. Ita majalisa idan har ta yi doka akwai abubuwa kamar guda uku ko guda hudu da ake yi wanda yake wajibi. Aikin majalisa bai kare kawai an yi doka ba, idan aka yi doka to sai a yi abin da ake kira gazette. Gazetin din nan ma'anar gazetin shine an sanya tambarin gwamnati shaida cewa shugaban kasa ya sa hannu, kowa ya sa hannu. Idan har aka kai ga an yi gazetin din nan to an amince waɗannan takardu din ko kofin su ko su yanda suke su yatsu ga al'umma, wato abin da a turanci ake kira da can go to the public, an amince kenan su yadu. To bayan an tattara su din nan a ƙarshen kowane zango na majalisa akwai abun da ake kira codification, wato shine za a tattara su a kundi daya sai a ce laws of the federation of Nigeria, wato dokokin jamhuriyar Nigeria daga shekara kaza zuwa shekara kaza.
Amma ga kwararre a fannin zamantakewan dan adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk yana ganin sakacin majalisar kasa ne ya kai mu ga wannan hali.
To hakika wannan sakaci ne ga ayyukan gwamnati wanda kuma ya shafi majalisa da kuma wato hukumar zartarwa musamman ofis din babban mai shari'ar gwamnati wato attorney general na kasa gaba daya. To idan har shugaban kasa ya rattaba hannu akan kowace irin doka ce to abubuwa biyu ya kamata su faru. Na farko ita majalisa ta amfani da damar ta na ita ta yi wannan doka ta hada wannan dokoki akan kundi ta kuma yi kokari ta aika su ga inda magana ta shafa. Amma zuwan wannan dokoki inda magana ta shafa ba zai zama na cewa ya haɗu ya kammala akan za a iya amfani da ita ba, sai su kuma wa'annan su nemi ƙarin bayani daga wurin wato shi babban mai shari'ar gwamnati.
Abin jira a gani shine ko har hada waɗannan dokoki wuri ɗaya zai taimaka wajen gudanar da shari'a a Najeriya ba tare da kawo rudani ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka bai ba
keda. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Barkamu da ganin wannan rana ta godiya da Amurkawa ke kira Thanksgiving. Ni alheri, ina matukar godiya samun wannan dama ta saduwa da ku ta wannan kafa. Ina muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin tasirin auren gata da gwamnatin jihar Kano take yi wa marasa galihu da nufin ganin yadda wannan tsarin zai inganta zamantakewar iyali da kuma ci gaban al'umma. Dr. Khadija Sagir Suleiman na bayani kenan kan inda ake samun rauni a tushen auren lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu tashi kenan yau. Yau ma muna tare da Ango Mika Mu'azu Umar da ɗaya daga cikin amaren Hawwa'u Shu'aibu Abdulmumini, sai kuma lauya Amina Aliyu Umar da Dr. Khadija Sage Suleiman ɗin mataimakiyar kwamandan Hizba a wannan tattaunawa da wakilinmu Baraka Bashir ta jagoranta.
Daga macen har namijin, in za ka yi aure ka duba ma abocin addini lokacin da take burge ka da ƙuruciyarta da jajayen sawunta, za ka rike ta yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mawaddatan, sai kuma ya ce wa rahama. To rahamar a nan za ki ga cewa duk wani abubuwan na jin daɗi sun gushe. To in mutum mai tsoron Allah ne, sai ki ga cewa ya ji tsoron Allah, bai kalli cewa ba ta da kaza ba ta da kaza ba. Ko abu take masa na rashin kyautatawa, ai ci da sha yana ɗaya daga cikin wajibai a aure. Ci da sha da mahalli da wajen zama da sutura duk suna wajibai. Sannan ka ko me mace za ta yi maka, in dai ka ce ka ji ka gani za ka zauna da ita. Allahumma illa waje ɗaya da Allah ya ce ka hukunta ta, shi ne sai ya ce ko fa izuhunna, haka ya fara fada ko ka fara yi mata wa'azi in ta ki ji wahajiruhunna sai kuma ka bijire mata ka kaurace mata sori ka kaurace mata kaurace wannan da ake magana a shimfida kuna kwance ka juya mata baya shi Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi sai kuma wani section da akai magana ko kuma wata sunna ce ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam horo ne da ake wa mata shi ma kaman ila'i ne namiji ya kaurace wa matarsa na wani lokaci da bai gaza wani tahdidi da addini ya fada ba duk wani abu ne da yake kamar a ce kamar discipline na aure
kamar hukuntawa
hukunci babu inda aka ce ka tafi ka hana ta abinci a ciki kin ga da Allah tabaraka ta'ala ya fa izuhunna wahjuruhunna wadribuhunna ayar karshe da yake cewa ko kuma nukba karshe yace ku da ke su so abin da yasa ba ma son mami sharhi akan wannan zancen dukan saboda an fitar da dukan kamar yadda Allah tabaraka ta'ala yake nufi duka ba ana nufin ka sa sumagiya ka daki matarka ba ko kuma ka sa hannu ka ko ka dake ta a fuskarta ba ana nufin malamai da yawa da suka yi tawilin dukan nace aka ce dan hannun babban riga za ka sa an samu hadisi na sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana sai da maimuna umma hati ɗaya daga cikin matansa ne umma hati mu'minin nace ita ma tana ɗaya daga cikin ummul mu'minin nace tayi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani dan shizuz irin namu na mata sai yace ba dan tsoron Allah na ba da na kokwala miki wannan aswaki ki kalle dai aswaki kin ga dai wani karamin abu ne to amma sai yace tsoron Allah sa ya hana shi ya da keta da tsoron da bai yana nuna cewa tsoron Allah sa ya hana shi da sai ya kwada mata aswakin nan ashe kenan dukan ma in zakai tun da mun san ai fassara aya sai an samu tafsirul qur'an bil qur'an tafsirul hadis bil qur'an so in haka ne kinga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana shi kansa dukan kenan sai an samu rashin tsoron Allah za a yi shi ga kissar annabi ayub ko Allah tabaaraka ta'ala yace ya dauki wannan diksar yace ciyawa ce da ya rantsa sai ya daki mata bulala 100 akan ta fita ta samu mai abinci yayi kishin wane ce wallahi sai na da keke so dari Allah tabaraka wa ta'ala shi yace focus biya dika yace ya ciri ciyawa lokaci guda kin kadare biha ya da keta da ita kin ga yayi kafarar bulala 100 kuma ki kalli ciya dan haka za a yi akwada kin ga kenan Allah ya siffanta mana yadda za a shi yasa bana son ma dauko kadiya duka ba saboda mutanen mu yanzu naushin mata suke su naushe su su mare su su kumbura musu ido su kumbura musu baki inda ma Allah tabaraka wa ta'ala ya hana duka
naji lawaya tana ta gaskiya ne me zaki ce akan wannan bayani da malama ta yi da shi kuma ango duka dai angon namu kamar ba shi da baki ko farin ciki ne yasa baya iya magana
to sai mu ce farin ciki ne hana shi magana amma abinda malama ta yi bayani anan ai haka yake idan kika tunda in kika jiyo ta wannan bangaren akwai magana ta Islamic law wayannan kuma duk da dai mun san procedure din sun dan bambanta abinda yake procedural law din da take applicable a shari'a court mu ya dan bambanta da karatun mu misali na majalisi ko wani abin nan amma haka al'amarin yake tunda dole dai qur'ani ne da hadisi ake amfani da shi ayi abi yawa akan dokar to wannan shine dan sharhin da zan ce
to a gari mutane suna ta wasu suna da mixed reaction wasu suna cewa wannan abu da ake yayi wasu suna cewa kamata yayi abi a waiwaye wata matsalar maimakon wannan shin me zaki ce
to akan wannan bazan yi saurin cewa wani abu ba domin ba mu san hanzarin gwamnatin ba duk da dai abinda muke kallo shine dama kafin gwamnatin ta shigo ta riga ta yi wannan alƙawarin yana ɗaya daga cikin alƙawarin da ta yi to amma kuma an riga an yi dan haka duk abinda zamu zo mu faɗa ba zai warware shi ba duba ga me duba da cewa ƙasar gaba ɗaya ta canja ai ba kanan bace kasar ce gaba ɗaya ta canja to ba mu san daga wace mahanga ita gwamnati ta sami shawarwarin ta bawurin kaddamar da wannan abin da ta yi ba tare da duba wasu matsaloli ba duk da dai muna ganin cewa shi gwamna ya fara kokarin raba palliatives da sauransu ba mu san kuma wasu shiri bane za su zo a gaba ba abin da za mu ce dai sai dai mu bi su da addu'a dan sukar abin kaji da mixed reaction din kamar yadda na ga miki a farko cewa shine abin da yayi suka yi din ko abin da gwamnatin tayi ne ni a mahangata wacce ta san doka din ko ta fahimce ta gurgurdo duk da ban yi wani girma ba ban yi suna ba abin da tayi daidai ne to dan haka kinga ba za mu zo mu ce wai cece ku ce ba sai dai mun so a ce an yi
ba amma malama wannan tambaya da kika yi wa ne girma lawaya ina so ki dan bani misali kin ce duk da cewa akwai
action na mutane wani shi
ya wasu suna suna ganin cewa akwai wasu matsaloli yau kamar ne su rike suke ce miki wanda duk me magana na farko zai iya ce miki an yi wannan ne saboda me shi yasa nake so in ji ko da sun mention din wani abu to a takaice a wannan aure malama akwai abubuwa guda biyar da mai girma gwamna yayi aka ce an jefe tsuntsu biyu da dutse daya malama a ciki akwai yaki da talauci me yaki da talauci akwai raban kayan abinci tunda matan nan za a yi mata gara kuma kin san wannan system na auren gatar nan duk wanda ya shigo mabukaci ne an bada buhun shinkafa an baka makaroni an baka jarkan mai malama dan Allah dan annabi an yaki da talauci anan ko ba a yi ba na abinci daya kenan ya an akwai rashin aikin yi da ake kuka gwamnati sai empowerment domin za ta bawa amaryar nan jari na kudi har wajen 20,000 ta hada da sadakin ta 50,000 kinga an samu 70,000 bai ishe ta jari ba kinga kenan aiki na biyu nake ga miki akwai hada kan al'umma a cikin wannan abu wanda shine babban abu da ake ittihadul umma misali yake ga ko ina yanzu shi ake magana hadin kan al'umma yes zaki ka cewa kamar yanzu din local government mun yi committee na mutum 15 da suka hada ne unguwa zaki ka mun hada da dagaci an hada da civil defense immigration ma'aikatan lafiya duk an zo an ce ku zo ku yi aiki daya ku je ku yi mana investigation akan gidan wannan mutumi an san asalin sa an san sana'ar sa yanzu wannan hada da aka yi na al'umman local government wanda bai taba ganin wani ba sai a dalilin wannan aure kinga wani abu ne da aka hada sanayya sannan a cikin wannan aiki akwai abin da ake kira yada ilimi
to kafin mu dasa aya akan wannan mukala za mu so ku fahimci yadda ake yada ilimi a wannan gaba inda kuma za mu tashi kenan mako mai zuwa yanzu dai a madadin bakin namu Miko Mu'azu Umar da Hawwa Shu'aibu Abdulmumin da lauya Amina Aliyu Sagir da kuma Dr. Khadija Sagir Suleiman sai kuma wakilin Mubaraka Bashir da ta jagoranci tattaunawar da Dadi Balewa daidaita sautin shirin madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke
yanzu kuma sai labarai amma a takaice
an jinkirta sakin mutanen farko da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a Gaza har zuwa akalla gobe Juma'a kamar yadda mai bada shawara kan harkokin tsaron Isra'ila ya bayyana a cikin wata sanarwa da yammacin jiya Laraba Zaki Hanebi ya ce za a fara sakin fursunonin ne bisa yarjejeniyar farko tsakanin bangarorin kuma ba kafin ranar Juma'a ba ya kara da cewa ana ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar fadar shugaban kasar Amurka ta White House ta yi watsi da saka baki na diplomasiya da China ta yi a baya-bayan nan kan rikicin Isra'ila da Hamas a wani bangare na yunkurin da Beijing ke yi na mai da kanta a matsayin babbar mai fafutukar samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya fiye da Amurka fitar da 'ya'yan itace babban muhimmin al'amari ne ga zaben shugaban kasar Taiwan na watan Janairu bayan da Beijing ta haramta abarba da ake fito da ita daga Taiwan a shekara ta 2021 tun daga wannan lokacin kasar China take takaita shigar da 'ya'yan itatuwa na Taiwan daga kasashen waje yayin da tashi-tashi hankula suke kara ta'azzara a mashigin a wani mataki na samun ƙuri'un manoma da za su taimaka wa jam'iyyar KMT wata mota da ke a guje ta rufta a cikin gadar Rainbow da ke kusa da Niagara Falls a jiya Laraba inda ta kashe mutane biyu tare da rufe dukkan gadoji hudu da ke kan iyakar Amurka da Canada a yammacin New York tare kuma da sanya kasashen biyu cikin shirin kota kwana.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an juma da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyina da ya taya ni gabatarwa sai kuma Solomon Abu daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.